sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke gabatar muku da wannan shirin na dare. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda ƴan Najeriya da masana harkar tattalin arziki ke ci gaba da maida martani game da shirin sauya fasalin takardar kuɗin Najeriya da babban bankin ƙasar ya ce zai yi.
In ka duba Central Bank ai ta fitar da policy da yawa na kan kuɗi sun zo sun ce za su yi maganar wallet ɗin nan na san a Najeriya a cikin mutane da muke magana sama da miliyan 200 sama da miliyan 180 na mutane ba san menene ma wani wallet ɗin da ake magana ba ka wayar da kanshi ba ka tsallaka ka tafi wani a dalilin wayannan ne muka ganin in ba a isa ba za a samu kalubale.
Malam Muhammad Kech Kishibe kenan wani tsohon ma'aikacin babban bankin Najeriya. Bayan haka za ku ji cewa kungiyar likitocin Najeriya ta nuna damuwa a game da yadda likitoci suke kaura zuwa kasashen waje don neman aiki. Ga abin da Dr. Amina Aminu Dore yake cewa akan matsalar.
Kowane likita aikin da yake yi kamar na aikin likitoci biyu ne da suke wasu kasashen, amma kuma albashin da ake biya baya isan su iya harkokin gida. Wasu likitocin ma fa sun gama karatu amma samun wurin aiki ya gagara.
To za ku ji ƙarin bayani nan gaba, sannan kuma za mu kawo muku rahotonmu na musamman da ma labaran wasanni daga Najeriya. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Ofishin jakadancin Amurka a ƙasar Afirka ta Kudu ya fitar da wani gargaɗin da ba kasafai yake yi ba kan yiwuwar kai harin ta'addanci a ƙarshen mako mai zuwa a Sandton, wani yanki na kasuwanci a gundumar kasuwanci mai tasowa ta Johannesburg, da wani lokaci ake walakabi da mafi kyawun murabba'in mil mafi arziki a Afirka. Shugaban ƙasar Afirka ta Kudu ya soki Amurka saboda fitar da faɗakarwar da ta haifar da firgita ba tare da tuntuɓar gwamnati ba. Unguwar Sandton da ke Johannesburg na ɗaya daga cikin yankuna masu arziki sosai a Afirka, inda ake da shagunan kayayyakin alfarma, gidajen cin abinci na kasuwanci da kuma manyan kamfanoni na duniya. Don haka ya ba wa 'yan Afirka ta Kudu mamaki lokacin da ofishin jakadancin Amurka ya fitar da gargaɗin jiya Laraba yana mai cewa gwamnatin Amurka ta samu labarin cewa akwai 'yan ta'adda da ke shirin kai hari kan manyan tarukan jama'a a wani wuri da ba a bayyana ba a yankin Sandton. Firaministan ƙasar Girka ya ce a shirye yake ya kulla abokantaka da makwabciyarta kuma abokiyar hamayya a yankin Turkiya, amma kuma ya zargi shugaban ƙasar Turkiya da nuna ƙyamar Girka a gida. Firaministan ya bayyana haka ne bayan ganawarsa da shugaban gwamnatin Jamus a birnin Athens a yau Alhamis. Kawayen ƙungiyar tsaro ta NATO, Girka da Turkiya sun rabu kan batutuwa daban-daban kuma sun kusan kaurewa da yaƙi sau uku a cikin rabin ƙarnin da ya gabata. Rigingimin sun haɗa da iyakokin teku waɗanda ke shafar haƙƙin binciken makamashi. Turkiya ta kuma cecceki ƙasar Girka kan yadda take ci gaba da jibge sojojinta a tsibirin gabashin Girka da ta ce ya saba wa yarjejeniyar ƙasa da ƙasa. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamfanin makamashi na Ukraine ya faɗa yau Alhamis cewa yana takaita amfani da wutar lantarki a yankuna da dama na ƙasar bayan harin da Rasha ta kai cikin dare a kan kamfanin makamashin. Ukraine goya ce barnar da hare-haren ya haifar sun haɗa da kayan aiki a yankin tsakiyar ƙasar. Ya ce sumin yin amfani da wutar lantarkin ya zama dole don kaucewa cunkoso na wutar da kuma sauƙaƙa gyara wuraren da suka lalace. Sabbin hare-haren da aka kai kan wuraren samar da makamashi na Ukraine sun zo ne a daidai lokacin da shugaban ƙasar Vladimir Zelensky ya gode wa ma'aikatan ɓangaren makamashi bisa ƙoƙarin da suke yi na daidaita wutar. Komai makiya za su yi, aikin mu shi ne karya shirinta da kare Ukraine, kuma wannan ba aikin wani bane, bai shafi kawai ma'aikatan makamashi ba ko wani. Yanzu duk 'yan Ukraine suna buƙatar amfani da makamashi mai mahimmanci, in ji Zelensky a cikin jawabinsa na daren jiya Laraba. Jiya Laraba, sakatare ya da labaran fadar White House, Karine Jean-Pierre, ta jaddada cewa gwamnatin Biden tana goyon bayan mutanen Iran, kuma ta ce mai yiwuwa a samu haɗin gwiwa tsakanin Iran da Rasha wajen tunkarar masu zanga-zangar Iran. Jean-Pierre ta shaidawa manema labarai cewa muna tare da jajirtattun 'yan ƙasar da jajirtattun mata na Iran, waɗanda a yanzu haka suke gudanar da zanga-zangar tabbatar da 'yancinsu. Ta ce Amurka ta damu cewa Moscow na iya ba da shawara ga Tehran kan mafi kyawun hanyoyi na maganin masu zanga-zanga bisa yin amfani da gogewar da Rasha ke da shi wajen murkushe masu zanga-zanga. Jean-Pierre ta ƙara da cewa shaidun da ke nuna cewa Iran tana taimakawa Rasha yakin da ake yi a Ukraine a fili suke kuma a bayyane. Idan 'yan jam'iyyar adawa na Republican suka kwace duka majalisar wakilai da ta dattawa a Amurka a zaben rabin wa'adi na ranar 8 ga watan Nuwamba, za a yi watsi da ajandar majalisar ta shugaba Joe Biden dan jam'iyyar Democrat. Daya daga cikin takarar da aka fi saka ido kuma da ake kankankan ita ce kujerar majalisar dattawa a jihar Pennsylvania, wadda za a fafata tsakanin dan takarar jam'iyyar Republican Mehmet Oz da dan takarar jam'iyyar Democrat John Fetterman, wanda shine mataimakin gwamnan jihar. Kamfen ɗin Fetterman ya fitar da wata talla a kafofin sada zumunta na zamani suna yin ba'a ga yadda Oz ba shi da masaniya kan Pennsylvania, suna bayyana shi a matsayin mai arziki wanda babu ruwansa da kowa daga kan iyaka da jihar New Jersey. Oz likita ne kuma ƙwararren ɗan siyasa, ya nemi sanya shakku a tsakanin masu jefa ƙuri'a na jihar Pennsylvania game da lafiyar Fetterman na zama sanata tun lokacin da ya fama da rashin lafiyar barin jiki a watan Mayun da ya gabata, jim kaɗan bayan samun takara a jam'iyyar Democrat.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Biyo bayan sanarwar shirin sauya fasalin takardar wasu kudaden Najeriya da babban bankin kasar ya yi daga ƙarshen wannan shekarar zuwa farkon shekara mai zuwa ta 2023. ‘Yan Najeriya da masu sharhi kan harkokin tattalin arziki na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu a kan wannan batu. Ga rahoton da Haruna Daudabiyu ya aiko mana daga birnin Maiduguri.
An yi sau takardun kudaden Najeriya ne tun zamanin mulkin tsohon shugaban kasar Najeriya, wanda kuma shine shugaban kasar Najeriya a yanzu, wato lokacin yana kan mulkin soja, Jara Muhammadu Buhari, tun 1984. Wannan yanzu shekarar 2022 ake sake yunkurin canja wannan kudade. Duk da cewa gwamnan babban bankin Najeriya Mr. Godwin Emefiele ya sanar da cewa waɗannan takardun kudade za su kama ne da 200 da kuma 500 da kuma yana 1,000 ne kawai, kuma wanda nan kudade za su ci gaba da amfani har zuwa watan Janairun 2023. Mr. Emefiele ya ce kashi 80 na kudaden Najeriya suna hannun mutane ne a waje, kuma shi take haifar da matsalan tabarbarewar tattalin arziki musamman ma a nan Najeriya, wanda hakan ke haifar da hawa-hawan kayayyaki da ake shigowa da su daga waje. Babban bankin ta kada cewa akwai kudaden jebu da yawa a hannun mutane da dama, nan haka ya zama dole ta canja wannan kudade kama daga naira 200 da naira 500 da kuma naira 1,000, wanda su suka fi yawa a hannun mutane. Kuma wannan sabon kuɗi zai fara aiki ne daga 15 ga watan Disamba na 2022 zuwa 31 ga watan Janairun 2023, kafin a dakatar da amfani da tsofaffin kuɗaɗen. To, ko me masanan tattalin arzikin ƙasa ke cewa ne game da wannan sabon canji da ake kokari yi?
Ni sunana Muhammad H. Kishani, tsohon ma'aikacin Central Bank.
In ka duba, Central Bank ai ta fitar da policy da yawa na kan kuɗi, wanda na imanin akwai wasu da yawa wanda mutane ne ba san menene ma gaba da su, sun zo sun ce za su yi maganan wallet din nan. Na san a Najeriya a cikin mutane da muke magana sama da miliyan 200, sama da miliyan 180 na mutane ba san menene ma wani wallet din da ake magana. Cashless da ake magana, wani in kace cashless ne sai mutum menene ma cashless. Mobile system din is faulty. Za a fito da policy da ta shafi Central Bank, wai ya shafi kowanne dan mutumin kasar nan, baka wayar da kan shi ba, ka tsallaka ka tafi wani. A dalilin wayannan ne muka ganin in ba a yi sa'a ba za a samu kalubale. In ka duba a zahiri Najeriya muna amfani da dola fiye da naira kana nufi yanzu inda zama na ka gaba da muka bawo dola karfi ina za mu je kuma duk wani yau zaka shiga in ka shiga kasuwa zaka sayo wani abu ga mu za a ce maka dola yayi tsada
to wai me in Najeriya ke cewa ne game da irin wannan hada-hada da suke da kudade a yanzu
sunana Umar Tijjani ɗan wanda aka fi sani da babba to a matsayin mu na ƴan kasuwa zamu iya cewa tana da fa'ida wani bangaren bata da fa'ida wani bangaren dalili shine yanzu ɗan kasuwa wani yawanci ma dai ƴan kasuwan su za a iya cewa ba su da matsala tunda su za su iya kai kudin su kuma an san kasuwanci suke yi su je su canja kuma ta bangare ɗaya da yake da amfani kuma yanzu kaman barayi da bandits da ake ta ba su farin kuɗi a hannu ana kai ana bara kudin fansa din nan yawanci kaga ba banki ake samu su kuɗi kawai ake ba su
ne Muhammad Laminu canja kudin da za a yi Allah ya sa ya zama to alheri kuma Allah ya sa kuma ci gaba da kuma farfado da tattalin arziki da kuma daga darajar naira
sunana Babagana Abacha to ga sunan dai gashi dai amma yanzu dai muna da fargaba irin yanzu ya shafe kasuwancin mu kuma sunana Babakura Bagana Kondiga to a far alfanun canje kudin nan ni dai ana wara'in banga amfanin shi ba tunda idan an canja ba wani abu ne zamu samu ba ana wara'in ya kamata a bar wannan kudin a haka yadda yake idan da a ce mu talakawa an canja zamu samu wani abu ne
wasu yan Najeriya kenan ke bayyana ra'ayin su game da canjin kudi da aka ce za su ma a watan Disamban wannan shekara Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
madalla a gaida Haruna Dauda Biyu Ƙungiyar likitoci ta Najeriya ta NMA ta nuna damuwa akan yadda likitoci suke tafiya kasashen waje aiki inda tace a duk mako akalla likitoci 50 ke barin kasar Shugaban kungiyar likitocin Najeriya Dr. Roland Ojimane ya bayyana haka a lokacin bude taron makon likitoci a jihar Abia dake kudu maso gabashin kasar Wakiliyar muryar Amurka Hawwa Umar na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton
Shugaban kungiyar likitocin ya koka da rashin samar da kayan aiki inda yace sai gwamnatin tarayya ta gyara asibitoci idan har ana so a shawo kan lamarin Dr. Roland ya kuma kira ga gwamnatocin jihohi da su inganta manyan asibitocin jihohi don samar wa likitoci guraben aiki da kuma inganta lafiyar al'ummar su likita a fannin kula da lafiyar jama'a Dr. Amina Aminu Dorayi ta yi karin haske game da dalilan da yasa likitoci ke kaura zuwa kasashen waje
wani likita aikin da yake yi kaman na aikin likitoci biyu ne da suke wasu kasashen amma kuma albashin da ake biya baya isan su iya harkokin gida wasu likitocin ma fa sun gama karatu amma samun wurin aiki ya gagara rashin kayan aiki masu inganci a asibitocin Najeriya wannan na daga cikin dalilan da ke sa likitoci ke ganin cewa ba sa iya taimakawa yadda ya kamata matsalar rashin tsaro da ke damun mu a nan kasar mu a Najeriya yanzu tana ƙara ingiza ma'aikatan asibiti musamman likitoci su ga cewa barin kasar ya fi musu kwanciyar hankali
idan likitoci suka ci gaba da fita kasa shin waje ina makomar Najeriya ita ce tambayar da nayi wa kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir ga kuma abin da yake cewa
waɗanda suka dan rage din daga ƙarshe aikin zai musu yawa ba za su iya gudanar da aikin da ya kamata su yi ba misali aikin mutum 10 ne a ce mutum 2 su yi shi ko waɗanda an koyar da su sun kware ne ba su kuma dade ma da kwarewa ba ko aiki ba su fara yi ba bayan kwarewar su a kasar za su fita akwai kuma waɗanda su ne suke koyarwar kinan zai kasa ce harkar koyarwar za ta samu matsala za a gurgunta gaba daya harkar lafiya ne idan wannan abin ya cika ba mu kuma ba wasu ne daga wata kasar za su zo su taimaka mana ba
anasa bangaren Dr. Idris Muhammad Liman dake asibitin kasa a Abuja yayi karin bayani game da yadda za a shawo kan lamarin
a dawo da komi kan bisa tsari ya zamanto akwai kayan aiki akwai yanayin da za a horatar da likitoci wanda suke so su yi da dauko su horo su yi su kore a wani fanni ko kuma a bada abinda in an bayar ko ba mai can mai da yawa kamar in ya fita waje ba amma dai zai zauna a ce ni na samu dai gaskiya kam ba laifi kila kuma wanda suke waje-wajen da komi yana tafiya daidai in suka ga mun fara gyaruwa a kasanmu za su iya dawo da mai gida-gida ne
da yake tsokaci game da hakan mai sharhi kan al'amuran yau da kullum Dr. Faruk Bibi Faruk ya dora alhakin abin da ke faruwa ne kan gwamnati da su kansu likitocin
yanda gwamnati ta fatali da tsarin gyaran asibitoci ta ragargaza karfin kuɗi naira ba ta da wata daraja su likitocin kansu sai suka yanke wa kansu hukunci shekaru da yawa cewa ko za su yajin aiki su abin da ya dame su shine a yi musu ƙarin albashi da abubuwan da suke bukata na kuɗi sun daina wa gwamnati rigima dole sai ta nemo kayan aiki ta ba su a yanda ta ba su kayan aiki a haka za su yi wannan aikin
a halin yanzu dai Najeriya na da kasa da kashi 10 cikin 100 na yadda tsarin hukumar lafiya ta duniya yake kan yawan likitoci da za su kula da marasa lafiya. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Hawwa Umar, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Zainab Babaji da rahoton mu na musamman.
A ranar 12 ga watan Oktoba wannan shekara ne hukumomi a kasar Dubai suka yanke wa wata budurwa yar Najeriya hukuncin shekara guda a gidan yari saboda daukan hotuna da ta yi a filin jirgin sama na kasar Dubai ta kuma yada kafar sada zumunta na Instagram inda ta nuna yadda aka tsare ta da wasu yan Najeriya na awanni ba tare da basu bayanan dalilin ajiye su a ɗakin ba ta kuma nemi taimako. Budurwar mai suna Dincilar yar asalin jihar Plateau ne. Bayanai sun nuna cewa ta isa kasar Dubai ne a ranar 29 ga watan Agustan 2022 da sahihan takardu na samun izinin shiga kasar amma aka hana ta shiga. Dincilar wanda lamarin bai yi mata dadi ba nan da nan ta dauki wayarta, ta dauki hotuna da sauran yan Najeriya da aka tsare a filin jirgin saman na Dubai. Ta yada ta kafar Instagram inda tace irin yadda ake yi wa yan Najeriya a Dubai ba daidai bane. Bayan mutum ya cika ka'ida na neman visa wanda ke da matukar tsada, an kuma baka sai kuma ka iso ana nuna maka rashin mutunci ba tare da an maka bayani ko a baka zarafin yin tambaya ba. Bayan wannan rubutu ne ofishin jakadancin Najeriya a Dubai ya shiga lamarin inda yace yawancin waɗanda hukumomin Dubai suka tsare an ba su bizar iyali ne kuma sun isa kasar Dubai ba tare da kowa ba, kuma aka umarce su dawo Najeriya su sake neman izinin da ya dace. To sai dai babban dalilin da ya sanya aka daure Dincilar na shekara guda shine sabawa dokar kasar daular Larabawa na daukan hotuna da yadawa ba tare da izini ba. Barista Yakubu Salebawa, lauya mai kare haƙƙin bil'adama a Najeriya, yace duk da cewa Dincilar ta yi laifi, amma laifi ne da za a iya yi mata ahuwa.
Na yi nazarin case din bisa ga labarin da aka bayyana ko kuma muka karanta daga jaridu da kuma kafar labarai da muke da shi. Abin da na yi nazari shine an tuhume ta da ta aikata laifi a kasar Dubai. Na ta dauki hotuna kuma ta nuna yanda ake musgunawa yan Najeriya da cin mutuncin su da ake a kasar. Wannan kuma kowa ya sani dan Najeriya a kodayaushe bai da martaba da kima a kasashen duniya. To abin da ta nuna kenan. To sai suka nuna cewa a'a ai wannan ya sabawa dokarsu a kasar Dubai. To sai ta saukar da shi, ma'ana ta goge. Amma duk da haka sai aka kaita aka gurfanar da ita a gaban kuliya a ƙarshe aka yanke mata hukuncin shekara ɗaya a gidan wata. To amma a ganin mu lauyoyi da kuma masu karewa yan Najeriya haƙƙin su ko bil'adama a kodayaushe dole a dauki mataki. Ta aikata wannan laifin amma abinda nake so a duba ita ban sani ba da yake ban tambaye ta kuma ban da damar in yi haka a yanzu ba na kyauta da zaton ta samu lawyer da ya kare ta. Domin duk da mu lawyoyi muna cewa rashin doka ba dalili bane da za a aikata laifi, muna magana ignorant of the law is not an excuse a turance. Duk da haka akwai hujjoji da zan iya kawo su iya gane cewa na ɗaya ba a kasar take ba, yan Najeriya take shiga kasar su. Na biyu ta saba doka dole su hukunta ta, mun yarda da wannan. Amma hanyar da za a bi a taimakon wannan yarinya shine a mori dama da muke kira ta diplomasiya. Jakadan Najeriya da kungiyar mu take kula da yan waje da suke wato da Nigerian Diaspora Commission dole su haɗa hannu su tabbatar da yarinya nan duk yanda za a yi an samu ta a cikin yanayin da ta samu kanta.
To amma ba ka ganin kaman wani lokaci idan a ce yan Najeriya sun tafi wata ƙasa da ke da irin dokokinta aka je kuma aka tsaya musu aka kwato su, wani lokaci kuma waɗansu za su ƙara yin wayannan laifuka, ina doka take aiki kenan?
Wato yanzu misali kaman wannan abin da ya faru da ita ai ya isa mutan Najeriya san cewa wannan kasar da ma yariyan na aka kama ta aikata nuna ba su wasa ba Najeriya bane. To amma abin da ke magana akai shine ai a doka akwai laifin ma da za a yi ayi, akwai kuncin da za a yi daidai gurgurdan da za a ce an iya taimaka maka saboda baka taba aikata laifin ba, dan haka a ja kunnanka ka tari gaba.
Barista Yakubu Salebawa kenan, wani lauya mai kare haƙƙin bil'adama a Najeriya. Dokar mu'amala da kafafen sada zumunta a daular Larabawa ya bayyana ƙarara cewa yaɗa kalaman ɓatanci laifi ne da zai janyo hukunci mai tsanani.
Hukuncin na iya kaiwa na shekara daya a gidan wakafi ko biyan tara na dala 69,000 ko dala 137,000 kwatankwacin fiye da naira miliyan 48 ko kuma kusan naira miliyan 96 ko kuma ma dauri hade da tara. Malama Jummai Madaki dake hankorin samarwa mata yanci da kare su a kungiyar Rafa tace duk da shike dinci tayi laifi sai dai a bangare guda kuma ta nuna kishin kasar ta Najeriya ne.
Laifi dai zamu ce tayi laifi akan dokokin garin amma kuma muka sake dubawa ita ta nuna son kasarta ne ta do hoton mutanen Najeriya ne da suke shan wuya a inda ta gansu ai kuma ya zama kuma abun kunya ne zai nuna cewa ya za yi ko ɗan Najeriya a Dubai su samu irin wannan damuwar bayan muna zaman lafiya so ni na ga kaman ba dai laifin da ta yi ne kawai yasa suka sa ta wannan kurkukun ba eh tayi laifi amma a sake duba inda za a yi a fitar da ita domin ta yi ne akan son da take wa kasanta bamu ce in aka je ko ina dauki hoto ba ba za mu ce ko ai irin wannan abun ba amma yoti yanzu mun ga muna cikin wannan daman kan mu yi magana kuma mu Najeriya kin san mun saba da magana social media mun ga komai mu dauka mun ga komai mu dauka wannan magana ya ja mana kunne ne akan dokokin wasu kasan amma kuma ya bude damuwan da Najeriya ke da shi a waje
tuni dai gwamnatin jihar Plateau tace bata ji dadin daurin da aka yi wa dincin Laraba dan haka take bukatar a sake duba hukuncin commissioner ya labarai da sadarwa a jihar Plateau Mr. Dan Manjang ya yi tsokaci
abun ya bata ya bakanta mana rai domin doka idan aka sani ko da saninka ko ba da saninka ba idan ka taka doka doka za ta taka ka amma kuma akwai aguwa hatta ma idan mutum an same shi ya kashe wani ne don akwai dokokin da suke ba da hurumi shugabannai su yi mar aguwa su yi wannan irin mutum aguwa kuma na ba da gaskiya a Dubai da aka yi da ta yi wannan abu akwai dokokin da suke yadda ba da aguwa gwamnatin jihar Plateau tana roko a yi mata aguwa da jan kunne kuma kar ta sake yi hukuma tana aikinta muna mu a jihar Plateau za mu yi roko ne hatta ma idan ya kama na rubutu za a yi rubutu amma babban abu shine mutane su yi hattara ga taka doka ta kasar nan bare ma ta wata kasa daban
wata da ta nemi boye sunanta wacce ta tafi kasar Dubai aka hana ta shiga kasar tace ofishinta ne suka yi mata visa suka kuma shirya mata komai dan ita da wasu ma'aikatan ofishin nata su halarci taron bita amma kememe hukumomin kasar Dubai suka hana ta shiga ba tare da wani bayani ba.
They were trying to scan my own eye. They said it was not showing. They can't get the eyeball.
Tace ni ina da lalurar gani a lokacin da muka sauka a jirgin sama an sanya min na'ura da zai tantance kwayar ido na amma saboda bana gani sosai kuma game da haske da nayi ta kallo a cikin jirgi daga jiya sai na'urar ta kasa ganin ainihin kwayar ido na daga nan ne fa aka ajiye ni tun daga karfe 4 na asuba da muka sauka a Dubai har karfe 5 na lokacin su can ga yunwa ga kishin ruwa ba wanda na sani abokan aiki na duk sun tafi kuma an kasa min bayanin laifin da
so the woman took me to one small room like that, locked the door, closed the curtain, you know, but they're searching the person everywhere.
Tace wata mace ta shigar da ni wani daki mai duhu ta kulle kofa ta saki labule ta fara caje ko ina a jikina bata samu komai ba gaskiya hankali na ya tashi kafin daga bisani kawai aka ce min jirgi na karfe 5 ne zuwa Najeriya matar tace bayan ta dawo Najeriya an yanke mata tara na naira 22,000 ta biya ba tare da an fada mata laifin da ta yi aka dawo da ita ba tace har sai da ta biya kafin aka ce mata akwai kuskure ne a sunan kauyen da aka haife ta. Matar ta kuma ce ƴan Najeriya da dama na fuskantar irin wannan cin zarafi a kasashen duniya wanda ta roki hukumomi su nemi hanyoyin gyara dan a rika ba ƴan Najeriya martabar su. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab Babaji, to yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice. Wasannin da aka buga a yammacin jiya Laraba, an tashi Napoli ta ci Rangers FC 3 ba ko daya, wanda aka yi tsakanin Ajax da Liverpool, an tashi Liverpool din na da kwallaye 3. Barcelona da Bayern Munich an tashi, Bayern din ta jefa kwallaye 3 a ragar Barcelona. A Atletico da Bayern Leverkusen an tashi 2-2. Tottenham Hotspur da Sporting CP an tashi 1-1. yayin da Eintracht Frankfurt ta ci Olympique Marseille 2-1. Yanzu kuma ga tattaunawar mu da Shehu Sala kan batun kwallon mata na duniya ƴan ƙasa da shekaru 17 da ke gudana a ƙasar India.
Eh to za mu iya cewa ƴan matan Najeriya sun yi kokari saboda ko ba komai za mu iya cewa wannan ne karan farko da za su je zagaye kusa da na ƙarshe. Kuma kada ka manta ƙasar ma da ma suka fidda zuwa wannan zagaye na kusa da na ƙarshe Amurka wato ta yi fice a wannan gasa. Saboda haka wato ƴan matan Najeriya sun yi kokari kwarai da gaske. Kuma abin da yanzu ya rage shine kawai karfafa musu gwiwa ganin cewa a wannan ruku ne ko kuma matsayin na uku wanda za su yi tsakanin su da Germany, tunda ita Germany ya kara wanta su na su ma a wannan rukunin na kusa da na karshe da suka kara da Spain. Spain ta yi waje da su daya da banza. Saboda haka yanzu abin da ya rage mai Najeriya shine wato su karfafa musu gwiwa a wannan mataki na uku da suke nema gurbi na uku kenan.
To amma idan ka duba haka ma wato wasan da aka yi da Najeriya da kasan Amurka, ita wannan yarinya wanda yake ta watsar da ba don an lura da cewar an yi wani dan kuskure ba, da sai dai kawai mu ji bayani, amma kuma wannan karon ma ita ne yarinyar da ta jawo mana wannan cikas aka tashi 6-7.
Wato abu habdu wasan da aka karkare shi a minti 90 aka tsara lokaci har aka zo da bugun daga kai sai mai tsaron gida wato penalty kenan wato mai rabo ka samu. Wato duk da cewa ana samun kwarewa amma duk kasa da ce kokari har aka kai zagaye na gwagwagwa tsaka aka yi bugun penalty da ita wallahi ta yi kokari. Saboda haka kuma shi penalty na kada ka manta fitattun yan wasa na duniya wanda da ka iya tunawa da su ba wanda bai barar da penalty ba, abu ne na sa'a. Amma kuma yanzu da za su hadu da Germany a gaskiya akwai babban aiki shine horaswa ya kamata yanzu ya duba ya gani ina ne matsalolin suke. In mun yi bugun daga kai sai mai tsaron gida bayan cikin lokaci 90 da karin lokaci da Amurka muka zo muka sake yi da Colombia, to gaskiya da Germany ba mu san yadda za mu warware ba.
Da wannan fashin baki ne Shehu Salahi na kawo ga ƙarshen wannan labaran wasannin. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice.
Ofishin jakadancin Amurka a ƙasar Afirka ta Kudu ya fitar da wani gargaɗin da ba kasafai yake yi ba kan yiwuwar kai harin ta'addanci a ƙarshen mako mai zuwa a Sandton, wani yanki na kasuwanci a gundumar kasuwanci mai tasowa ta Johannesburg. Da wani lokaci ake walakabi da mafi kyawun murabba'in mil mafi arziki a Afirka. Shugaban ƙasar Afirka ta Kudu ya soki Amurka saboda fitar da faɗakarwar da ta haifar da firgita ba tare da tuntuɓar gwamnati ba. Firaministan ƙasar Girka ya ce a shirye yake ya kulla abokantaka da makwabciyarta kuma abokiyar hamayya a yankin Turkiyya. Amma kuma ya zargi shugaban ƙasar Turkiyya da nuna ƙyamar Girka a gida. Firaministan ya bayyana haka ne bayan ganawarsa da shugaban gwamnatin Jamus a birnin Athens a yau Alhamis. Kawayen ƙungiyar tsaro ta NATO, Girka da Turkiyya sun rabu kan batutuwa daban-daban kuma sun kusan kaurewa da yaƙi sau uku a cikin rabin karnin da ya gabata. Kamfanin makamashi na Ukraine ya faɗa yau Alhamis cewa yana taƙaita amfani da wutar lantarki a yankuna da dama na ƙasar bayan harin da Rasha ta kai cikin dare a kan kamfanin makamashin. Ukraine goya ce barnar da hare-haren ya haifar sun haɗa da kayan aiki a yankin tsakiyar ƙasar. Ya ce tsumin yin amfani da wutar lantarkin ya zama dole don kaucewa cunkoso na wutar da kuma sauƙaƙa gyara wuraren da suka lalace.
To masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki maɗauke da wani sabon shirin. A madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Gresham da Baba Yakubu Makeri da suka taimaka wajen haɗa shirin, da ma injiniya mu Mr. Cedric, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.